Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Gami da VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko sashinhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar 19 ga watan Yuni na shekarar 2017. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
To, kasar Rasha ta ce daga yanzu duk wani jirgin yakin sama na kawancen da Amurka ke jagoranta da ya sake ratsawa ta yankin kogin Euphrates da ke cikin Siriya za ta karkabo shi. ‘Yan sandan London sun ce harin da aka kai kan wasu musulmi da suka fito daga cikin wani masallaci na ta’addanci ne. Sama da jami’an kwana-kwana 1,000 na can suna fafutukar kashe wutar daji a tsakiyar ƙasar Portugal wacce ta laƙume sama da rayuka 60.
To, kasancewar yau rana ta musamman don cutar amo sanin jini, wato sickle cell, Murtala Faruk Sanyinna na ɗauke da rahoto na musamman akan ranar ta yau. Bayan haka, za ku ji rahoto akan wasu ƙungiyoyi a Najeriya na kira da a tuhumi waɗanda ke da hannu a badaƙalar dabinon da ya ɓata. Muna kuma ɗauke da rahoto akan ƙaddamar da sabon farmakin farautar 'yan ta'adda a Nijar. Bayan haka, za ku ji shirin ilimi wanda Yusuf Harande ya shirya zai kuma kawo. Muna kuma ɗauke da nasihar azumi, kamar koyaushe za mu karanto wasiƙunku na email. Amma yanzu dai ga labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Kasar Rasha ta ce daga yanzu duk wani jirgin yakin sama na kawancen da Amurka ke jagoranta da ya sake ratsawa ta yankin kogin Euphrates da ke cikin Siriya za ta harbo shi. Rashin ta fitar da wannan gargaɗin ne bayan da wani jirgin yakin Amurka ya kakkaɓa wani jirgin sojin Siriya. A wata rubutacce sanarwa da dakarun Rasha suka fitar, sun bayyana cewa sun katse hanyar talhoɗin da aka tanadar domin kaucewa gubzawan dakarun ɓangarorin biyu. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Lahadi ta ce wani jirgin yaƙi ƙirar SU-22 ya sake wani bom a kan wani jirgin dakarun ƙawancen da Amurka ke jagoranta a garin Tabqa. Nan take kuma jirgin yaƙin Amurka mai suna US Super Hornet ya mai da martani ta hanyar harbo wani jirgin yaƙin Siriya. Babu dai wani labari da aka ji daga matuƙin jirgin ko wanda ya jikkata a harin. Gabanin haka, dakarun Siriya sun kai wani hari a kan dakarun ƙawancen Jadin, inda suka raunata mayaƙa da dama suka kuma fatattake su daga cikin garin. Ita dai ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Lahadi ta ce martanin da ta mayar bai sabawa dokar ƙasa da ƙasa da aka tanada wajen gubzawa a fagen yaƙi ba.
To, anan kuma 'yan sanda a birnin London sun ce wata babbar mota ta afka kan wasu masu tafiya a gefen hanya a wajen wani masallaci da safiyar yau Litinin, inda ta jikkata akalla mutane 10. Hukumomin birnin na London sun ce suna binciken lamarin a matsayin harin ta'addanci. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda Neil Vasu ya ce babban jami'in da ke kula da fannin yaƙi da ayyukan ta'addanci ya fayyace wa manema labarai a yau Litinin cewa tun da farko wani mutum da aka bayyana cewa ya mutu a harin da ya auku a arewacin na birnin London yana karɓar magani gabanin harin ya faru, yana mai cewa ya yi wuri a tantance ko akwai alaƙa tsakanin harin da mutuwar tasa. Hukumomi sun kuma ce jami'an tsaro sun kama matuƙin motar wani mutum mai shekaru 48 wanda mutane suka tsare shi bayan harin. Mataimakin kwamishinan ya yaba da yadda mutane suka kai zuciya nesa suka tsare mutumin ba tare da sun masa komai ba. Jami'an tsaro sun ce ga dukkan alamu mutumin shi kadai ya kitsa harin. Firaminista Theresa May ta ce harin na ranar Litinin hari ne da aka kai kakan musulmi a kusa da wurin ibadarsu, kuma ya nuna tsana irin wanda ba za ta yi nasara ba.
Har ila yau a ƙasar ta Burtaniya a yau Litinin 'yan sandan London sun ce akwai mutane 79 da aka ayyana sun mutu daga gobarar da ta laƙume wani gida a makon da ya gabata. Commander Stuart Candy ya ce ana tunanin aikin neman mutanen da suka ɓata zai ɗauki makonni da dama, yayin da hukumomi ke ƙoƙarin gano waɗanda suka ɓatan. Ya ƙara da cewa abu mafi mahimmanci shine a samar da bayanai ga iyalan da suka rasa 'yan uwansu. Kwamandan ya kara da cewa a binciken da ake yi za a iya dubi kan yadda aka gina gidan da yadda aka yi mai kuskurima a kwanan nan da kuma matakan da aka ɗauka wajen kare aukuwar gobara. A jiya Lahadi, magajin garin London Sadiq Khan ya ce ya lura da yadda mutane suka fusata a sanadiyar gobarar, inda ya ɗora alakin akan sakaci da kurakurai. Prime Minister Theresa May ta bayyana a gaban jama'a cewa an kafa wani committee da zai yi bincike musabbabin gobarar, yayin da 'yan sanda kuma ke duba yiwuwar ko an aikata wani abu da ba daidai bane.
To, labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Jami'an tsaro a Mali sun kashe akalla 'yan bindiga hudu waɗanda aka zarga da kai wani hari a wajen wani shakatawa da ke gefen babban birnin kasar na Bamako. Ministan tsaro Salif Traore ya faɗa a yau Litinin. Mutum biyu aka kashe a lokacin da 'yan bindigar suka farma wajen shakatawar na Le Campement kan gaba dake Duguro Koro a ranar Lahadin da ta gabata, wanda wuri ne da masu yawon shakatawa daga yammacin duniya ke ziyarta. Mutane 36 jami'an tsaro suka kubutar a yankin, ciki har da 'yan kasar Faransa guda 13 a lokacin harin na ranar Lahadi. Waɗanda suke wurin shakatawar lokacin da 'yan bindigar suka kai hari, har da wasu masu alaka da sojin Faransa da ke aikin tabbatar da zaman lafiya a ƙasar ta Mali, da kuma wasu jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya. Babu dai dakarun Faransa a birnin na Bamako, amma kuma akwai akalla sojojin ƙasar kusan 2000 a arewacin Malin da ke yakar masu tsoron ra'ayin addini. Sannan akwai dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya masu wanzar da zaman lafiya 10,000 waɗanda aka ɗora musu alhakin tabbatar da zaman lafiya a ƙasar wacce Faransa ta raina. A shekarar 2013, Faransa ta tura dakarunta domin fatattakar mayakan jihadin da kuma 'yan tawayen Abzinawa da suka karɓe ikon arewacin ƙasar mai cike da rairayin hamada.
Sama da jami'an kwana-kwana 1,000 na can suna fafutukar kashe wata wutar daji a tsakiyar ƙasar Portugal a yau Litinin, wacce ta yi sanadin mutuwar mutane 62 waɗanda mafi aksarin suka kone ƙurmus. Wutar dajin wacce ta fara yayin da ake fuskantar tsananin zafi da ƙarancin ruwan sama a ƙasar ta jikkata aƙalla mutane 50 waɗanda suke yankin tsaunukan Federal Grand da ke da tafiyar kilomita 150 daga arewa maso gabashin birnin Lisbon. Prime Minister Antonio Costa ya ayyana kwanaki 3 na zaman makoki a jiya Lahadi. Yanzu haka 'yan sanda na can suna bin gidajen da suka kone ko za su ga wasu daga cikin gawawwakin da suka kone. Sakatar Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres, wanda shi ne tsohon Prime Minister ƙasar ta Portugal, ya bayyana kaduwarsa da lamarin, lura da adadin rayukan da suka salwanta, inda ya jinjina wa gwamnatin ƙasar da kuma jami'an kwana-kwana da masu ba da taimakon farko kan irin ƙoƙarin da suka yi wajen kashe gobarar.
To, labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla Mahmud Lalo, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, yau rana ce ta musamman kan cutar amo sanin jini, wacce aka fi sani da sickle cell. Ga Murtala Faruk Sanyinna da rahoto na musamman akan cutar.
Tun a shekara ta 2008 ne aka soma bikin ranar cutar amo sanin jini, wato sikila, ta duniya, tare da makasudin faɗakar da al'umma dangane da cutar sikila, wacce ta daɗe tana addabar miliyoyin jama'a. Alƙaluma sun tabbatar da cewa cutar ta fi addabar jama'a a nahiyar Afirka, inda ake haihuwar jarirai fiye da 1,000 da wannan cutar ta sikila a kowace rana ta Allah, yayin da kuma cutar take barazana sosai a wasu ƙasashe kamar Amurka da Saudi Arabia da India da Brazil da dai sauransu. Hakan ya sa hukumomi a duk faɗin duniya suke amfani da wannan rana wajen faɗakar da jama'a dangane da hanyoyin magance yaɗuwar cutar. To, sai dai a cewar kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Balarabe Shehu Kakale, wanda ƙwararren likita ne, yaƙi da cutar na fuskantar ƙalubale a yankin arewacin Najeriya sakamakon sha'anin addini da al'ada.
Al'umma ya kamata su gano cewa wannan ciwo fa ana iya kariya daga gare shi. Ciwo ne wanda ake gado, amma idan akwai ilimi da sanin abin da mutum yake ciki, ana iya kauce mashi, musamman tun wurin aure. Shi ne sa muka ce wannan ya zama mataki na farko. Za a ci gaba da matakai na tuntuɓa da jin shawarori na shugabanni na addini, shugabanni na al'umma da na siyasa, a ga ya za a fito tsari wanda al'umma ta yi da shi, addini mai yadda da shi, na koda a dinga awo kafin aure. Kuma ba awo wani na ciwon amo sanin jini ɗaya ba, son muke a haɗa abubuwa awo kusan 3. Idan aka gani al'umma ta aminta da wannan, malamai suka nuna mana hanya, za mu iya tafiya har majalisa domin a ga an yi ƙudurin yin wani kira ko doka wadda za ta bai wa mutane dama, ba wai doka da cewa ai awo ba, da ma kulawa da masu wannan ciwon.
A jihar ta Sokoto dai, wata kungiya mai zaman kanta ce ta matasa, wato Productive Youth Development Initiative a Turance, ita ce ta shugabanci bikin na bana tare da kaddamar da jakadodin fadakarwa akan cutar sikila har su 80 da tahorar. Dr. Awal Ahmad Musa shine shugaban kungiyar.
Mun ba da training wata 6 da suka wuce ga wasu matasa su 80. Muka ba su horaswa game da yanda za su a zamo jakadu waɗanda za su ba al'umma shawarwari game da bincike-binciken lahiya game da ciwon amosanin jini, ma'ana muhimmancin da adda mutum ya san genotype din shi, ya san kalan jinin shi ko sikila ne ko kuma in shi ba sikila bane shin yana iya ba ɗanai rashin lahiyar sikila. To su wannan jakadu 80 da muka ba horaswa mun sake kiran su wata 3 da suka wuce, muka sake ba su horaswa kuma alhamdulillah mun gamsu cewa duk inda suka tahi suna iya ba da shawarwari, suna iya karantar da mutane a ainihin abinda ake nufi da cutar amosanin jini. Za a yi amfani da su su shiga sako na wannan jaha domin su zuwayar ma mutane al'umma kansu game da wannan rashin lahiya.
Tuni dai da wasu jihohin arewacin Najeriya suka yi doka akan yin gwaji ga ma'aurata kafin su yi aure, yayin da wasu jihohin suke a matakai daban-daban na samar da irin wannan dokar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To Allah ya ba mu lafiya. Har yau dai a Najeriya wasu kungiyoyi sun yi kira da gwamnati ta tuhumi waɗanda suke da hannu a badakalar dabinan da Saudi Arabia ta bayar ga 'yan gudun hijira. Ga Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton.
Da alamun duk da hakurin da mahukuntan Najeriya suka bai wa ƙasar Saudiya, wasu kungiyoyi a Najeriya ba su ma da daraba na yin kira da a binciki wayanda ke da hannu a badakalar ɓacewar wannan dabino. A kwanakin nan ne ma dai ofishin jakadancin Saudiya a Najeriya ke bayyana cewa ƙasar ta aiko wa Najeriya tulin dabino domin buɗe baki ga 'yan gudun hijira. Kuma idan mako za a tuna, ministan harkokin ƙasar waje Hajiya Khadija Bukar Abba Ibrahim ta koya alƙawari ne da fara cewa za a ma raba kayan ne musamman ga 'yan gudun hijira da ke yankin arewa maso gabas wanda rikicin Boko Haram ya fi shafa. To sai dai yanzu haka wannan dabino na ma yawo a kasuwa musamman a babban birnin tarayyar ƙasar Abuja ana saidawa. Sulalewar dabinon zuwa kasuwa yanzu haka ya ja cece-kuce da kuma martani, inda kuwa 'yan fafutuka da kuma ƙungiyoyin yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar ke kira ne da a binciki waɗanda ke da hannu a wannan badakalar. Malam Yakub Musa Uba da ke zama shugaban kungiyar wakilan kafofin yaɗa labarai a jihar Adamawa, wanda kuma shi ma ya fito ne daga yankin da rikicin Boko Haram ya shafa, yace su yi mamaki da wannan abun da ya kira abun kunya.
Gaskiya wannan abun kunya ne, abun takaici ne.
Ta mun Najeriya kuma ta ba ƙasar Saudiya hakuri yayi.
Eh to ai bai kamata ya tsaya nan ba, ƙasar Saudiya ma ana so su turo dubinu ko abun da ya bi dubinu nan gaba, dole sai sun ga an ɗau matakan ɗaukan hukunci akan wanda suka yi wannan aikin. In ba haka ba shi kenan nan gaba za a turo wa Najeriya duk wani taimako za a kai wani waje. Sauran ƙasashen kuma masu taimaka mana sun ji sun gani. In ba mu ɗau mataki ba to wani taimakon da muke tsammani daga waje gashi nan su European Union ne, United Nations ne da ƙasashe da yawa sun yi alƙawarin Najeriya alƙawarin taimako na biliyoyin dololi don taimaka wa 'yan gudun hijira musamman ma arewa maso gabas baki ɗaya. In kuma aka bar wannan abin ya shiri da ciyaka to za a ce in har dubino ma za su karkatar to sauran taimakon ma wannan da suka alƙawarin za su ce to.
Tuni dai gwamnatin tarayya ta bakin ma'aikatar harkokin ƙasar wajen ta ba wa ƙasar Saudiya hakuri, inda ta ce wasu ɓata gari ne suka yi awo gaba da dabinon bayan an kai inda ya kamata a raba su. To ko wannan bayani da gwamnatin ta yi ya wadatar? Dr. Aliyu Tilde na ma cikin waɗanda ke bin diddigin wannan batu a yanzu, ya ko bayyana abin da ma suka bankaro da kuma abin da ya kamata a yi.
Kuma mu ban damuwar ma bayan an gano wane ne ya aikata to a dawo mana da dabinonmu a raba wa bayin Allah, don kila akwai su a dankare a wani waje. Muna ga ya kamata a ce an zurfafa bincike da sauri akan ina suka yi. Babban abin shine kaga ana ta zargin cewa malamai ne, ana ganin kuma tunda ita daga kasar da Saudiya ne har ana azawa cewa akwai wani bangaren malamai wanda suke shiri da su wanda su ne suka aikata wannan. A zahiri kuma abubuwan da suke fara bayyana ba haka bane, kan ma babu hannun malamai ma. Duk dai abin ya kare ne akan jami'an gwamnati. To kaga zai zame zalunci idan ba a yi bincike ba aka fito da waɗanda suka yi, saboda zatonmu zai yi ta komawa kan wasu wanda kaga kuma za mu ci ba da haƙƙi.
Ka yanzu dai duk kokarin da nayi domin ji daga bakin jami'an gwamnatin kasar abun ba ya citira, domin kowa ka tuntuba cewa yake ba da shi aka yi ba, yayin da a bangare guda ko in fafutuka ma ke maza lambar da ayi bincike, wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar mana da shin ko za a yi binciken ne ko kuma a'a. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To Madalla Abdulaziz, sai kuma mu ketara Niger, inda aka gudanar da wani sabon shirin farmakin farautar 'yan ta'adda. Salamu Minu Barma, gare ka.
Lura da yadda 'yan ta'adda ke kokarin mayar da yankin Tilaberi tamkar wani wurin da sukan iya su cika ransu ba babbaka yasa hukumomin tsaron jamhuriyar Nijar sake jan damara domin yin gagarumar kakkaba ta hanyar wata rundunar farmakin musamman Operation Dango mai kunshe da dakarun kasar ta Nijar zalla su kimanin 245 waɗanda tuni suka fara sintiri a kowane lungu da sako na wannan yanki mai makwabtaka da kasar Mali matakin da Nasiru Saidu na kungiyar muryar talaka ya yaba da shi.
Kwanan nan kowa ya tabbatar da dai hare-hare wanda aka yi muna bangaren arewacin jihar Tilaberi abun yayi yawa. Duk da akwai matakin ne waɗanda aka ɗauka, to yanayin ya nuna dole sai an ƙara ɗauka ingantaccen matakin ne na a kare lahiyar jama'a da iyakokinmu. Muna ganin ƙarfafa wannan shirin da aka ce ma Operation Dango abu ne wanda adda kyawu. Don an san duk inda ta'addanci yayi kamari, dole ana kan sojoji bisa iyakoki su kula da iyakoki da irin abin da ya kamata su gudanar su a cikin aikinsu. Kina a ganin mu abu ne wanda ya kamata a ce 'yan ƙasa sun yi magoyan baya kuma sun ci gaba da hulɗa da waɗannan sojojin da sauran jami'an tsaro domin tsare ƙasa ba bindiga ɗaya ce ba, tsare ƙasa har da talakawa ya kamata su kama wurin ba da bayanai da sauran abubuwa waɗanda ya kamata.
Tsarin ba sani ba sabon da Operation Dango ke aiki a ƙarƙashinsa ya ba da damar soma samun nasarori da dama inda aka rufe kasuwanni masu tarin yawa waɗanda bayanai ke nunin 'yan ta'addan Mali na amfani da su don guzurin abubuwan da suke bukata. Yayin da dubun wasu masu gaman baki da 'yan tayar da ƙayar baya ta cika ba idan kayayyaki da dama da aka kama in ji hukumomin tsaron ƙasar Nijar. Mai nazari akan al'amuran yau da kullum Abdu Alhaji Idi na cewa
dama haka nan ne yayi mu ne ya kamata mu 'yan ƙasar Nijar mu san wanga abin 'yancinmu ne. Tsaro suverenitan ba wani ba yake tsaranka, kai ne ya kamata ka tsare kanka. Mu ne ya kamata mu hudda kuɗi mu sa mutane mu sa basiranmu da tsarinmu wanda za mu kare kanmu da kanmu, wani bai iya kare mu. To muna fata wanga abin ba an yi shi ba dan propaganda, an yi shi hakika. Babu wani abu wanda za a riga ana sara ana noke, in ka sare mu ba ka nokewa, kafin ka noke mu mun noke da.
A makon jiya ministan tsaron kasar Nijar Kallamu Tari ya ziyarci sansanin waɗannan askarawan da ke garin Tiluwa na yammacin Walam domin ganewa idanuwansa idan an zartar da dukkan matakan da gwamnati ta yi umarni a ɗauka. Saboda haka ya yi amfani da wannan dama domin ƙara musu ƙwarin gwiwa tare da sanar da su cewa hukumomi shirye suke su zuba dukkan kuɗaɗen da suka dace domin samar da ingantattun kayan aiki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa. Kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci, tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A shirinmu da ya gabata mun dasa aya bayan tambaya da nema kwamishinan ilimi matakin farko a jihar Sokoto Dr. Muhammad Jabi Kilgori na matakan da gwamnati ke ɗauka wajen tilasta ma ma'aikatan gwamnati ko 'yan siyasa a jihar Sokoto su kai 'ya'yansu makarantun gwamnati madadin kai 'ya'yansu da suke yi makarantu masu zaman kansu. Sai ya amsa da cewar
haka ne gaskiya muna bisa kan wannan turba. Wannan aiki ne muke kan shi tabbata cewa makarantun nan gwamnati suna da isassun ka aiki da sa idon da ya kamata da malaman da ya kamata da kwarewar da ya kamata za su ba da ilimi hiye da ma makarantun nan mahazaman kansu. Wannan ɗaya daga cikin abin da muke gurin mu kai gare shi ba da kuma muna bisa kan hanya. Yanzu haka kamar yadda na faɗa ma akwai jami'ai da dama da masu 'yan kasuwa da suke cire 'ya'yansu daga makarantun nan mahazaman kansu suna mai da su makarantun nan gwamnati domin ana ba da ilimi daidai ko hiye da ma makarantun nan da su suke masu zaman kansu a wasu makarantun ne namu na gwamnati kuma fatan mu shine akwai makarantun da muka zaba wadanda zamu yi da su muka fara daukar matakin mai da su na gwaji wadanda kusan duk abin da ake bukata na ilimi za a same shi a wurin don hakan ga wannan zai tabbata cewa an sami kai yaya jami'an gwamnati manya da kuma masu hali sun kai yayan su makarantun gwamnati domin a samu karin cigaban ilimi a jihar Sokoto
kai magana wannan mai matakar muhimmanci a wanda idan muka duba akwai yanda ake ainihin horas da malamai mafi akasari malamai za a ce mutun yana da kwalin NCE ko yana da takardar degree ba a daukan wani mataki na ba su zarafin su je su karo ilimi na gaba zaka ga malami yayi shekara 20 ko shekara 10 yana nan da kwalin degree nashi ba a bashi damar ya je yayo karatu na gaba da degree farko ba ya je karatu degree na biyu a wani tsari kuke da shi ganin cewar an ainihin bama malamai damar su je su karo karatu a duk bayan shekara daya
Yusuf wannan yana cike a wanda muke kai ne a halin yanzu malamai masu matakin NCE mukan ba su dama su je su yi degree akwai ma wanda ake distant learning wanda ake je kaka da wanda ake ne cikin sati haka weekend shi ma yana nan malamai muna ba su dama su je su samu wannan sannan babban hubasa da gwamnatin jihar Sokoto yi malamai masu degree na farko kusan guda 200 ko fiye da haka muka kai Uganda domin su zo su karo karin ilimin degree na biyu na fannin ilimi dukkan su kusan sun dawo su anan su a karasa jari ga ilimin jihar Sokoto sannan kuma akwai tanadi da gwamnati take da shi na ba da gurbi duk malamin da yake so yana so matsawar da yake cin makaida akwai doka abin ta tanadi ba za ka fara aiki yo ba kila baka shekara biyu ba sai ka shekara nan biyu kana aiki an ga kwarewar ka an ga takon aikin ka da sauransu to da ka samu gurbin karo ilimi to za a baka dama ka je ka karo amma wannan za a duba bisa ga daidaitawa da ba za a dauki malamai da dama su je su bar azuzuwa ba malamai ba za a yi shi bisa ga tsarin zai sa ba za a samu akasin cewa akwai isa su malamai a kowane lokaci ba sannan kuma akwai tanadi da aka yi na malamai suna zamne wurin aikin su ana kara musu ilimi na sanin makaman aiki na tabbatar da yadda manhaja aiki na kuma kokarin inganta yadda suke koya ma yara wanda yake guru fatan mu shine kamar yadda muka fara ko wani malami akalla a shekara zai samu gurbin tafiya karo ilimi guda biyu ya je ko wani karo ilimi a wannan wuri ko ku ya je wani abu da zai sa ya samu dai fahimta abin da yake yi sannan kuma anan ma inda suke makarantun ne muna da karin guru da karin guru da muke ba su na amfani da su manyan jami'ai suna ziyarta su lokaci suna duba yadda suke tafi da abuwa a zuwan su don hakan go wayannan hanyoyi ne da muke inganta kwarewar malamai sannan kuma malami akan bashi guri zama dama kamar nace je ya karo ilimi in matsayi ya cika kaida matsayi yana da bukata ba dukkan su suke da bukata wani daga NC din ka ce ma ya tai degree ma sai ce ai shi wannan ya ishe shi da sauransu to kaga wannan abu ne na farko bukatar malami da kuma bada cimma kaida bukatar tafiya da kuma gurbin da ake da shi na bada dama domin mutum ya je karo ilimi a mataki na gaba
karshe wani irin kira koko jan hankali zaka yi ga al'ummar jihar Sokoto wanda ya shafi bangaren ilimi
to kiran zamu yi ga al'ummar jihar Sokoto shine farko dai su fahimta cewa an samu gagarumin nasarar samun gwamna yana da gurin kawo ci gaban ilimi a jihar Sokoto ya ba da dama ya ba da kasafin kuɗi ya yi tanade-tanade da ya kawo kwamitoci da suke tantancewa da ta cike da za a kawo ci gaban ilimi jihar Sokoto ya sawo masarautun gargajiya mai rahama sarkin musulmi ya shigo gadan-gadan na tabbata duk wani tarnaki duk wani abu da ke kawo rashin ci gaban ilimi ta hannun ko addini ko al'ada ko rashin fahimta ana wayar da kai ta hannun uwayen ƙasa da hakimai da malamai da sauransu kuma gwamnati tana kokarin da gurabo bude sabbin makarantun ne a kowane lungu ko wani sako na jihar Sokoto tare da ƙara malamai wanda za su ci gaba da bada ilimi a jihar Sokoto sannan kuma ƙara bada kayan aiki kujeri da sauransu ana tanadin a tabbata kowace makaranta samu isa sun kujeru haka kira mu ga jihar Sokoto shine al'ummar mu su dauki wannan dama a ci wannan gajiyar ilimi a inganta ilimi a jihar Sokoto na zamani da na Muhammadiya a tabbata cewa jihar Sokoto ta samu ƙarin ci gaba ta samu nasara mai yawa cikin wannan lokaci domin ƙara ci gaban al'ummar jihar Sokoto.
Ma sauraro baki da yakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Muna miƙa godiya ta musamman ga babban bakon namu, Dr. Muhammad Jabi Kilgori, kwamishinan ilimi a matakin firamare da sakandare a jihar Sokoto. Tare da fatan duk abubuwan da ya faɗa al'ummar jihar Sokoto za su gani a ƙasa. Allah ya sa ba labarin 'yan siyasa ba ne. Sai godiya ga sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada shirin har yazo muku da wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi da fatar asharuwa lafiya daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam.
A maza da mata don mu zan miƙewa
Madalla Yusuf Harande. Yanzu kuma ga nasihar Ramadan.
Mala Hajja kenan ɗaya daga cikin malaman kungiyar Al-Ihsan kuma malami na masallacin Juma'a na cikin majalisa. A cikin waɗannan kwana 10 na ƙarshe na watan Ramadana wanda yake kwanukan da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yayi asara wanda har watan Ramadana yazo ya fita bai samu abin da ya tanada ba na gobe kiyama. Musamman ma kuma a cikin waɗannan kwana 10. To dan haka abinda nake kira ga 'yan uwana musulmi ba ce akai ba sai wanda ya san Qur'ani da kai ko sai waɗanda suka san hadisi da kai, a'a, ka nemi neman dace da wato da dukiyarka ko da ƙarfinka ko da maganarka, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kalimar tayyiba wa hiya sadaqa, magana mai kyau ma sadaka ce. Kenan shi dace da wannan kwanuka guda 10 kyautata zuciyarka. Na daya, kamar yadda muka faɗa tun farkon maganar mu ta farkon wannan wata, kyautata zuciyarka baka son kowa da shari, baka fatan kowa da keta. Sannan kuma shin menene zaka yi wanda Allah ya baka lada dan ya ce a nema cikin wannan wata? Menene zaka yi dan ka samu dace da wannan wata? Menene zaka yi dan ka samu dace da wannan dare wanda yake ya fara daga yau har zuwa kwana 10? To kai baka iya karatun Qur'ani ba, to me zaka yi kenan? Sai zaka ga sai wanda suka iya karatun Qur'ani kuma a'a kai ma zaka yi, saboda kai ma zaka karanci abinda ka sani na alheri, fada masu kyau ga mutane, fada masu kyau ga kanka, fada masu kyau ga iyayenka. Sannan in kana da dukiya kai sadaka. Sannan duk abin da kake da manzo Allah yana ce ma Fatima ta nemi rabuwa da wuta kura da tsagin dabino. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya ba mai azumi kwab guda na ruwa ya sha yayi buɗe baki da shi, shi yana da azumin sa, shi kuma yana da ladan azumin sa, shi da ya bada. Kenan kaga haka ya kamata mu yi. Babu abin da ya wuce wannan kamar kitu zuciya.
To madalla, ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka turo mana ta hanyar email.
Bar mu fara da saƙon Ibrahim Musa Kilfi wanda ya ce gwamnatin Najeriya da hukunta wanda ke da alhakin karkatar da abincin 'yan gudun hijira idan an gano su. Sai kuma saƙon Muhammad Salihu Kauran na Moda wanda ke cewa rikicin ƙabilanci da ke neman ruruwa a jihar Taraba wani lamari ne da ke buƙatar hukumomi su tunkare shi tun bai kai ga kasancewa ba, domin ita fitina farkon ta aka sani ba san ƙarshenta ba. Saƙon manabiyan haɗin gwiwa ne daga Isa Lawan Girgir da Abubakar Ibrahim Kawu Girgir da Zakariya A Musa Girgir jihar Yoban Najeriya wanda suka ce salamu alaikum VOA Hausa. Muna kira gwamnatin Najeriya ta yi bincike kuma ta hukunta waɗanda suka karkatar da dabinan da ƙasar Saudiya ta bayar domin 'yan gudun hijira su yi buɗe baki da shi. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Gaskiya kamata gwamnati ta samar da magunguna ga masu cutar amosanin jini waɗanda za su rage fama da raɗaɗin cutar. Saƙo daga Aminu Ɗan Kaduna Amanawa. Da ƙarshe sai saƙon Hussein Abba Dambam jihar Bauchi da Ahmad Suleiman Bajoga jihar Gombe da kuma Ibrahim Mahmud Dambam wanda suka ce muna Allah wadai bisa harin da 'yan ta'adda suka kai bakin wani masallaci a birnin London lokacin sallar dare, kuma da fatan mahukuntan ƙasar za su yi bincike gami da hukunta masu hannu cikin wannan hari.
To madalla, kafin mu ƙarƙare ga Mahmud Dalo da takaitaccen labarai.
Kasar Rasha ta ce daga yanzu duk wani jirgin yakin sama na kawancen da Amurka ke jagoranta da ya sake ratsawa ta yankin kogin Euphrates da ke cikin Syria za ta harbo shi. Rasha ta fitar da wannan gargaɗin ne bayan da wani jirgin yakin Amurka ya kakkaɓo wani jirgin sojin Syria. A wata rubutacce sanarwa da dakarun Rasha suka fitar sun bayyana cewa sun katse hanyar talho ɗin da aka tanadar domin kaucewa gubzawan dakarun ɓangarorin biyu.
To masauraranmu, a nan kuma za mu da sa'aya, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya haɗa shirin da kuma bada umarni da injiniyanmu na yau wato Vasco, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe. Ga kabar nan da tawagarsa.